Ashirinmu na Ramadana a yau mun shiga rana ta biyu ga azumin watan Ramadana, mun kuma samu zantawa da limamin masallacin Zone 4 Abuja, inda muka tattauna da shi dangane da irin ibadun da ya kamata musulmi ya aikata a wannan wata na Ramadana. Muna kuma tare da Malam Hamis ga yadda shirinmu ta kasance da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hamis Nasidi Ibrahim daga masallacin Zone 4 Plaza Abuja.
To gashi muna cikin wata na Ramadana, wani irin ibadu ya kamata musulmi su kasance suna yawaita?
Kamar yadda muka sani, wata Ramadan wata ne wanda yake mai falala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana a cikin hadisi cewa idan wata Ramadan ya shiga, Ubangiji mai girma daukaka yakan kulle kofofin wuta gaba ɗayan su ba wacce za a bude. Akan bude kofofin aljanna gaba ɗayan su babu wacce za a kulle. Waɗancan an rufe su gaba ɗaya babu wacce za a bude. Sannan ana kama maragatu shayatin gaba ɗaya a daure su. Sannan kuma Allah shedanu, fandararrun shedanu. Allah ta'ala yana aiko da mala'ika yana kira cewa ina mai nufin alkhairi ya kusanto, ina mai nufin alkhairi ya nisanta. Sannan a dukkanin ranakun watan Ramadan, Ubangiji ta'ala yana yanta bayinsa a kowane dare daga cikin dararen watan Ramadan. Wannan yanci ba zai samu ba har sai dan adam ya kula da ibadoji daga cikin irin ibadar da za a yi shi kansa azumi din. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisi cewa Allah ta'ala ya ce dukkanin aikin da bawa zai aikata nasa ne banda azumi, azumi aiki ne na Allah shi ya dauki gabarar wato ainihin ba da sakamakonsa. Don haka kaga wannan ya nuna muhimmancin azumi din. Abu na biyu, karatun Alkur'ani. Wata Ramadan wata ne na Alkur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa ayoyin da ke cikin suratul Baqara. Wata Ramadan shine watan da aka saukar da littafin Alkur'ani a cikin sa, littafi na shiriya da kuma wato ainihin bayani ga mutane. Saboda haka karatun Alkur'ani yana da muhimmanci a cikin wata Ramadan. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama duk Ramadan mala'ika Jibril yana zuwa su zauna su bita karatun Alkur'ani. A Ramadanin ƙarshe da Annabi ya bar duniya suka yi bitar har sau biyu. Haka zamu ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda aka rawaito sayyidina Usman bin Affan, ya kasance a kullun sai yayi saukar Alkur'ani a watan Ramadan. Haka an samu tabi'ai irin su Qatada, duk bayan kwana uku sukan yi wato saukar Alkur'ani a cikin watan Ramadan. Daga cikin irin ibadu da ake so mutum yayi a cikin watan Ramadana, akwai umra ga wanda ya samu dama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yin umra a cikin watan Ramadana daidai yake da ladan wanda ya yi aikin haji. Daga cikin irin ibadu da ake so mutum yayi a cikin watan Ramadana akwai ciyarwa da bayar da sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyauta. Inji Abdullahi ibn Abbas yace ban taba ganin wanda ya kai Annabi kyauta ba. Amma in kana so kaga kyautar Annabi, to kaga ka zo kaga yanda yake kyauta a watan Ramadana. Domin a lokacin yake bada kyauta, yanda iska take haka Annabi yake bada kyauta. Ma'ana yanda iska take unlimited, bata yankewa. Yawwa, to haka shi ma manzo Allah yake ta bayarwa, baya kyautawa. Daga cikin ibadun da ake so mutum yayi a cikin watan Ramadana akwai kame harshensa. Galibi al'umma basu damu ba, suna azumi sai su yi ta maganganu waɗanda suke basu dace ba, ko giba, ko wato cin naman mutane, ko munafincin mutane, ko annamimanci, ko kuma su ringa zantuttuka na ƙarya, ko su ɓata lokacinsu cikin musu irin na ƙwallon ƙafa, ko su ɓata lokacinsu cikin musu irin na siyasa. Wanda ya kamata a ce ɗan adam ya fahimci shi kansa kalmar as-sawmu ɗin ko as-siyam ɗin, abinda yake ɗauka ma'ana shi ne asali rufe baki kakkai magana. Kamar yadda Nana Maryam ta zo cikin mutanenta take cewa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Nayi alƙawari na rufe baki na yau ba zan magana da mutane ba. Kaga sai ta fassara kalmar sawm ɗin da cewa shine falan ukallima al-yawma insiya, ba zan yi magana da kowa a yau ba. Saboda haka dole ne dan adam ya rufe bakinsa. Daga cikin ibada da ake so mutum yayi a cikin watan Ramadan akwai tsayuwar dare, yawaita sallah ta farilla da nafilfili na yini da kuma nafilfili na dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya tsaya da sallah a cikin watan Ramadan yana mai imani da Allah, yana mai neman ladan Ubangiji mai girma daukaka, za a gafarta masa abin da ya gabata a cikin zunubansa. Daga cikin irin ibadar da ake so mutum ya yi a cikin wannan wata mai alfarma shine yin i'tikafi. musamman a goman ƙarshe na watan Ramadan mutun yaje ya zauna a masallaci yana mai kebance kansa don yin ibada ya shigaltu da zikiri ko karatun alqur'ani ko tasbihi ko tahmidi ko tahlili ko salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama har izuwa ranar da za a ce an ga jaririn watan Shawwal wannan yana daga cikin mafi girman ibada annabi sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi haka ma sahabbansa sun yi itikafi haka matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi itikafi fatan mu ubangiji ta'ala ya karbi ibadar mu Allah ta'ala ya sa mu ga Ramadan kuma ya ba mu lafiyar yin ibada a cikin watan Ramadan
amin muna godiya
masha Allah
to madalla da fatan mai sauraro ya amfana da abinda aka ji a tara da mu a shirin mu na gobe domin jin wani sabon hirin da wani malamin na daban da kuma tattaunawar mu da likita dangane da masu ciwon sikila da yadda ya kamata su yi a wannan wata na Ramadana baraka bashir dandalin VOA